yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa ta kanin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma na iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin da zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin, shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyar mu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Ta haihu ba wanda kina family planning ne ko matan zamani sai kiga mace ba za ta ce ita ba za ta haihu ba saboda ba ta san jikin ta ya lalace. Gaskiya ka fata a ce bai nan ku je ku san abin da za ku yi saboda wannan rashin haihuwar. To ke yaushe zaki haihu ne? To har yanzu dai baki haihu ba. To na sauraron mu ire-iren kalmomin da ake yi wa matan da ba su wato samu haihuwa ba kenan bayan sun yi aure da ya dauki shekaru kaman 5 ko 10 ko ma kasa da haka saboda a wannan zamani da ake ciki a dadi lokacin zamani iyaye da kakanni akan sanin cewa mace sai ta kai shekara 10 bata samu haihuwa ba tukunna take fuskantar kalubale na rashin haihuwa wuri. To amma yanzu zamani ya canja inda zaki ga mace shekara ɗaya da aure sai a dame ta baki haihu ba, kina gayu, kina boko, kina aiki, dishi ya hana ki wato haihuwa. To masu sauraron mu abinda zamu tattauna kenan yau a zauren namu na yau da gobe.
Kazalika zamu garzaya fagen wake-wake, sannan kuma a ƙarshe zamu leƙa bangaren kwalama mu ji me bakwar mu a yau sa ta girka mana. Sai ku biyo mu masu sauraro domin jin yadda tattaunawa zai kasance a cikin zauren namu. Kete alibana ta duniya masoya amelia. Kete alibana ta duniya masoya amelia. Inda kika marile da na shawiya na zam kamar saukar da babu tsiya. Ba da ke ba ta da iziya. Madalla da fatan za ku ji dadin tattaunawa da zamu yi da bakin mu a yau, amma kafin nan za mu so bakin mu su gabatar da kansu. Ta sunanki?
Sunana Maryam Muhammad Inuwa.
Sunana Aisha Sunusa Abdullahi.
Sunana Nafisa Yusuf Isa.
Sunana Awal Kabir Indabawa.
Sunana Dr. Adamu Dalladi Dawood, founder and chief executive officer na Bioprevent Consult Limited a Abuja.
Haka yake, in muka fara da ke Maryam, muna cikin wani zamani yanzu da mata sukan fuskanci kalubale sakamakon rashin haihuwa da wuri, inda ake musu wasu kalmomi wanda bai dace ba. To a matsayinki na macen da take da aure kuma ke ma dai kina cikin wannan yanayi ne, me zaki faɗa mana game da irin kalubalen da kike fuskanta daga wajen jama'a?
To gaskiya dai wannan abin da yake gaskiya ba shi da dadi, saboda ni shekara ta daya da aure amma har yanzu Allah bai sa na haihu ba. To mutane sukan ga kamar ko wayanka ne ko kuma dabarar ka ce kai zaka ba kanka haihuwa ko wani abu. Duk wani mutum da yake rayuwa in dai kai aure to ba abin da kake fata sai Allah ya nuna maka kai ma zuri'arka. Amma to yanzu an zo wani society da zaka ga shekara ɗaya shekara biyu mutum idan bai haihu ba sai a ringa ganin kamar ko tsarin sa ne ko shine baya so ko kuma yana da wani plans a gaba. Ko akwai wani lokaci da yake so ya zo sannan ya haihu, to mutane haka suke gani sai ka ji an fara biki haihu ba kin tsaya karatu ko planning kika ko wani abu, ba dama ka je dai taro ko wani abu. To ba su san wannan abin yana damun mutum ba, kuma irin wannan zai ringa sa mutum a wani yanayi ko wani abu da zai sa shi a cikin damuwa har ya zo ya hadu da depression ko dai wani abu makamancin haka.
To malama Aisha, muka dawo kan ki, me zaki faɗi game da wannan maudu'i da muke tattauna akai?
Okay, to ni dai gaskiya nayi aure yanzu shekara 3 kenan, ina da ƴa guda ɗaya. So amma akwai waɗanda na sani suna fuskantar wannan matsalar. Akwai wata ƴar uwa ta ma zan iya cewa yanzu ina ga bi fuwata ma ta rafa da yin auren ba, amma har an fara ya bata haihu ba, a kira waya muna tafi ajiye irin da riga irin ana dan yada magana din nan. Tun abin yana dan mata kamar wasa-wasa, yanzu ta fara shiga irin matsala, ita ce neman magani can, ita ce neman magani can. Kinga a irin wannan ma sai ka je ka wada wani gurin da bai kamata ba. Ya tattaki ake aje gidanta. Assalamu alaikum, mun zo. Ah, ya haka? Ashe dai baki kusa sauka ba, kirikiri fa. Za a yi mata magana. To dan Allah, ba dole abin ya dame ta ba. Ya kamata gaskiya mutane su gane, musamman a ce ma dangin miji, ba ma ga dangin miji ba, har ƴan uwanta ma haka suke mata. Za a ce mata ba ta haihu ba. Amma ya kamata a rage irin wannan. Idan za ka yi irin wannan abin, sai ka duba kanka. Shin in aka yi maka za ka ji daɗi? Ko in aka yi wa ƴaki za ki ji daɗi? Ai kinga bai kamata ba. Ya kamata dai mata su gane cewa ba haihuwa fa ba kai kake tsarawa kanka ba. Kuma Allah ne yake bayarwa. Idan Allah ya baka ka karba, idan kuma bai kawo ka ba sai kai ta roƙa addu'a Allah ya baka nagari.
So mallam Inzaba, muna cikin wannan zamani da akan cewa sai mace ta kai shekara 10, shekara 15 har 20 ma ba tare da an waiwaye ta an ce a ke har yanzu ba ki haihu ba, me hana ki haihuwa. To amma zamanin yanzu ya canja, kamar yadda ita malama Aisha ta faɗi, zaka ga wata 9, shekara 1, shekara 2 mace ba ta haihu ba sai ai ta tsangwamanta, dai ta fuskantar kalubale daga wajen dangin miji ne, abokan zama ne, da sauran mutane da suke kusa da wannan matan. Me zaka faɗa mana game da irin wannan matsaloli da mata suke fuskanta?
To gaskiya abinda zan ce shine duk wanda kika ga yana irin wannan yana da karancin fahimtar addini. Domin Allah shine yake ba da haihuwa, kuma shine kabi yake rayawa, shine yake sha, in ya ga dama ya baka, in ya ga dama kuma akwai kuma Allah ya halicce su ba matan ko mazan. Za ki ga kwata-kwata ma ba a sa haihuwa, kuma ba wai dan Allah ba ya san su ba. Kuma sannan wani zubin za ki samu, ana mamaki, san ce rashin imani ne, dami akwai abin ba za ki ga matsalar daga gurin mamijin take. Za ki ga namijin shi ne mai bi kwayoyin halittarsa ko wasu abubuwa da dalilai, wani likitoci ne za su bayyana, da ya sa ido daga gare shi ne ba daga ita ba. Tunda na ga akwai auren da na gani da dama waɗanda an daɗe ba a haihuwa, shekara da shekaru. Kuma wasu an yi tsangwama, wasu ba tsangwama ba, a daga baya kuma za ki ga bayan an rabu, ko ni akwai kawuna wanda sun shekara 13 da matarsa. Shekara 13 na haka tai ta haƙuri, aka yi ta zama ba abinda, amma inda Allah ya taimake ta sai kasance shi yana ibadan da shi, saboda family din su ba sa tare, saboda ba a samu wannan tsangwamar ba, sai dai kawai ta kawaye haka da abokanai su suka dinga. A ƙarshe bayan shekara 13 aka samu dan matsala, sai auren ya rabu. Da auren ya rabu ba a ƙasa da shekara 2 sai ga ta samu ciki. Kuma shi har yanzu ina nake Allah bai ba shi haihuwar nan ba. Sannan kin ga na biyu ni dinan kaman na ɗaya daga cikin waɗanda lokacin da na yi aure sai bayan shekara 5 matata ta sami juna biyu. Babu abinda ba a faɗa ba, har babana yana jin nauyina, sai ma da ya kira ni ya ce irin ƴan da ba da kisan mutanen da, aka ce karfa ka damu, kana da dama ba, ka kalle ni ka ga yarinyar nan ko ƴar uwa ta ce kana da dama, in kana son ka ƙara aure, saboda a lokacin ina ɗan kawo ta haka, a lokacin kana iya ƙara aure. Ni kuma gaskiya ba ta dame ni ba, na san kawai komai daga wurin Allah yake. Da ina tarance to na ƙara auren, kuma na zo na gano kuma daga gare ni abin, kuma daga nan sai depression kuma ya same ni. To kin ji dalilin da ya sa? To akwai su gaskiya muna ganin rashin imani ne, rashin tunani, rashin wayewa yakan jawo abin da bai kamata ba a ce wai a ringa dora. Ni babu ne kyawu ne ma, dan me rashin haihuwa za a dora wa mace?
Haka, tunda ba ita kadai ce take da wannan,
ita kadai sace ba, sai mutum biyun nan sun hadin dai ba wani ikon Allah ba, sai mutum biyun, to dan me za a dora mace? Kuma Allah shi yake bayarwa. Akwai fa dalilai da dama da suke sawa ba a samun haihuwa. Kamata yayi kawai mutum ya san a dinga yin hakuri, a yi addu'a. Tunda manyan bayan Allah ma Allah ya jarabe su. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bai samu haihuwa da wuri ba, sai bayan ya Allah ya bashi Isma'ila, ya bashi Ishaq,
haka annabi Zakariya ce ma sai da Allah ya sauka masa da addu'a ce rabbi la tazarni faradan wa anta khairul warisi Allah ya turo mala'ika ya ga masa ya sami annabi haya saboda wani abu ne wanda kawai Allah ne yake zaba wani a bashi ƴaƴa da yawa akwai yanzu kamar misali akwai malamin addini Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba Allah ya masa albarkar ƴaƴa Sheikh Dair Usman Bauchi ƴaƴan sa ɗari yanzu guda wajen 82 suna nan dare kin gani to kin ga me zaki ce kuma kin ga Allah ya zabi duk wani abin da ake nema Allah ya bashi zura mai martaba sarkin Kano ya faɗa ya ce Allah ya bashi komai domin kuma ba arzikin da Allah ya fa bashi irin na ƴaƴansa 62 kuma har ya mutu ba wanda ya rasu
marigayi
Allah ya ji kansa har Allah ya masa rasuwa ƴaƴan 62 nan suna nan dare to kin ga wani arziki ne Allah amma akwai wani yana nan kuma shekara da shekaru wani ma fa auren ma fa bai samu ba so wani arziki ne na Allah Allah in ya so ya yada zira'a in bai baka ba kawai ina ganin bai bangaren nisa za a zo a ringa damuwa a ta tsan gomman mace amma ni amma kira mu na mahaja me yasa mace duk dangi na za ki gani shekarar shekaru amma wani abin mamaki Aisha ne kuma ce wata tara wato suna so kamar yadda ake faɗa cewa kamar dan a bakin kofa yake kawai mace tana tsallakawa sai ya shige jikinta
karo da shi a bakin kofa
to kuma wani mata a ringa tsangoma mata kuma wani abun ma kuma wallahi tallahi daga gurin mazan ne domin ni akwai abokaina wanda ba sa son haihuwa ni ma ba ce akai abokanai na da yan uwa ce ake ai kun ga shi gama dan boko ne kaza baya son haihuwa ba abinda ba a gaya mun ba ni kuma na ta addu'a ta fafi ga shi Allah ya kawo min humaira shekara biyu Allah ya kawo Fatima shekara ta bayan shekara uku sai aka kawo min Khadija ayana uku kuma yanzu Khadija shekara ta 15 kuma har yanzu dai kuma ba sake haihuwa ba saboda kuma abin da yake faruwa gaskiya kamata yi mutum ina da wannan larurar yaje a duba shi daga baya kuma tana haihuwa na uku sai kuma Allah ya jarabe mu da fibroid sai dai shekara 8 ina nuna mata cewa fa akwai wannan ganin alamun akwai wani ba a cikin cikin nan naki tana cewa ita ba komai karshe dai sai da na matsa na kaje aka cire fibroid din aka ganshi kato haka a kwanan shi aka kawo min shi na gani to shi kuma duk da haka naji babu abin da ba a yi ba yanzu ana ta bukatar mahaihuwar ita ta damu tana so su tayo ni ko ba ruwa na wani ayan guda uku alhamdulillah sai ya mata Allah ya sa kan rai ne su suka tashi suka buri na su ma su haihu kuma ba na fatan su yi delay kamar yadda ne delay gaskiya su ma in ga yan jikoki na wannan shine
to daktar muna ta magana matan da suke fuskantar kalubale da matsaloli da kuma tsangwama sakamakon rashin haihuwa ko kuma matan da ba sa haihuwa da wuri suke fuskanta a wajen dangin miji ko kuma al'umma ma baki daya to in muka dawo ta fannin wato lafiya kuma a matsayinka na daktar kana ganin wani irin matsala ke sa mace take samun jinkirin haihuwa ko kuma ga matan da ma ba sa haihuwan baki daya
to madalla wato akwai wasu mata da tun lokacin halittansu ba su da ovary wato inda ake kyankisa kwai shi ake shine ovary to ba su da shi ba halicce su da shi ba wasu kuma za ka ga halicce su da shi amma yana da abushe sannan ko kuma a ce ba ma ishi mahaifan wasu ana haifuwa su ba mahaifan to duk mace take da wayannan guda biyu illa wayannan guda biyu to gaskiya samun cikin ta zai wuya su ne cikin matan da kawai sai dai a taimaka musu ta hanyar yi musu wasu taimako irin su kankasa kwai a waje wato cikin a test tube baby su samu su haihu ta haka to in ba wannan ba to gaskiya yakan yi wuya a ce mace na da lafiya tana da kankasa kwanta na ta haiki da kyau tana fitar da kwai tana kuma da mahaifa kuma tana al'ada sannan suna saduwa da mijinta ba tare da sun sa kororo roba ba so biyu ko so uku a kowane sati na mijin shi ma yana da lafiya bai da wani illa da zai hana shi fitar da maniyin shi da zai zama yana da ruwan maniyin na da yawa da zai isa ya tafi da karfin shi ya je ya kyankisa kwai to insha Allah karim fikira wannan mace zaki za ta dauki ciki nan da nan to irin wayannan problems din idan aka zo aka same su kuma akwai da muke gwaji a asibiti
To haka yake masu sauraron mu, anan zamu dakata da wannan tattaunawar, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu, kada ji ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zamu gazaya fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Ina cewar masoyiya, ina cewa, ina cewar aminiya. Abokiyar shawara, ke ce kin dara, kin san ya umba da cewa sai in hakura, ki bani gare dama, abin da ni ne.
Ta haka yake masu sauraron mu, muka dawo gefen waƙe-waƙe, kuma a yau muna tare ne da wato shahararren mawaƙi kuma director a harkan wato masana'antar Kannywood, inda ya shahara wajen ya wato directing film da kuma yin wannan waka. To amma kuma zamu so mu ji menene sunan bakon namu na yau.
Da farko dai sunana Ishaq Muhammad Inkiyaji Sky Zamani.
Daga san da kaji kana son ka fara wannan wato sana'a ta waka, wasu irin matakai ka bi domin ka cimma burinka?
To alhamdulillahi, har kullum lokacin da naje ina son in fara harkar waka, ina kwallon kafa ne, domin ban taba tunanin mafarki na ma zai kai ni a ce da abinci na a waka ba, domin gaskiya ni kwallace sana'a ta, da ita na fara samun kuɗi, da ita na fara abin da za a ganna ai sha'awa ta, a ji ana so na in ji dadi. Kuma lokaci ɗaya da nazo na dan yi performing a bangaren kwallo, sai na dauki site din waka. Na fara waka saboda sha'awata da abokane mawaka da kuma wasu mutane da nake mu'amala da su tun kafin na fara. Na fara harkan waka a studion wani abokina ne, ana ce mai Nafi'u, yan gidaje, gidajen waka a garin Kaduna. To abokina ne sosai, zan iya kiran ma shine mai gidan na, tunda studion sa ne kuma a karkashin sa nake. Kuma shine jagora, yana nuna mu wasu abubuwa, domin waka ce ta kai ni studion sa, har muka saba da ni waka daya, ya ji dadin abin da nayi, ni ma na ji dadin abin da yayi min, har na koma ina zuwa studion da zama a firaye wasa da dariya, har akai min register na zama dan kamfanin gidaje Film and Sound Studio dake garin Kaduna.
To akwai kalubale da ake fuskanta daga wajen yan uwa da iyaye in za a shiga irin waɗannan sana'o'i? Wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen iyayenka?
To alhamdulillahi, gaskiya na fuskanci kalubale, amma ba wanda ya dakatar da ni aiki na kunce sana'ata ba, saboda na fara sana'ata ne da umarnin iyaye na, kowa na waye na su, babu wani wanda ya nuna bai san harkar waka ta, sai dai kalubalen mutanen layi, domin fa ba ma ni ba, ba kuma wanda suka dade a ciki ba. Ko yau mutum zai fara waka, to fa akwai izgilanci, sai ka daure. Na farko, ba za a danganta ka da kowa ba sai da wanda yake suna a wannan gabar. In ka zo wuciya sai a ce sai kafuwa ne ko saiwa ne, ba fa yabanka ake ba, izgilanci ne. Na fuskanci kalubale ta irin wannan, domin akwai wani ban Allah ma da bazan taba manta da shi ba, nayi wata wakar aure, yake cewa shi wannan wakar ko daga bacci ya tashi aka tashe shi zai iya yinta. To kin san ba abin da ba a rasa masoya, yara suka tashi hai hai hai, ƙarya ne ƙarya ne, kamar ma za a yi fada da su akai. Cikin ikon Allah, sai Allah ya kawo wata rana na yi wakar wani film, aka je aka kunna ta a gabansa, sai ya ji wakar ta yi mai daɗi. Waɗannan yaran da ake abin a gabansa sai suka ce, je yake ce musu, to kun ji irin waƙoƙin da ake so, ba irin wakar mai gidanku ba. Sai suka kwashe da dariya, suka ce to kaga lokaci kenan, yau Allah ya kawo ya yi waka kaya ba baka san shi ba. To na fuskanci irin waɗannan abubuwan da sauransu.
To da ni da masu sauraro za mu so ka dan rera mana wani daga cikin salon wakan da kake yi.
Ban yi zato ba so za ya zama ajali ba, sai ga shakan kaunar ke hudar da saraina. Ga shakan nari da zodar da saraina.
To bayan kalubale kuma akwai ci gaba, wato nasara kenan. Wasu irin nasara ka samu sakamakon wannan harkar?
Alhamdulillah, babu abin da zan ce da harkar waka sai dai godiya. Na samu abubuwa da yawa wanda ba za su lissafu ba, sai dai a takaita. Na mallaki matar aure, mafi girman daukakuwa kina na samu ɗaya wanda yake a ciki na samu kuɗi na sayi hakika na yi walima na nishadantar da wanda suka zo mun murna sannan na mallaki mahalli da dan karfin hawa gurgurdan iko banda ƴan abubuwan da ake samu na yau da kullun wanda yake su ne abin da muke alfahari da su a kore yaushe shine irin nasarori mafi girman nasara kuma masoya baka san daga ina mutun yake ba zai kira ka naji wa karka ko na dauki number ka a video ya kira ka ya maka fatan alkhairi ya kuma jinjina maka ya kara maka kwarin gwiwa har ta kai ma idan aka rade ba a ji sabuwar wakan ka ba masoya sun kira ka sun tambaye ka shiru ba mu ji sabuwa ba to wannan nasara ce da baba abinda zamu ce da ubangiji sai dai godiya
to kaman wannan harka ta waka kwana nawa yake kaiwa mawaki ya hada waka daga farkon rubuta ta rera ta a studio har ta fito masu sauraro su ji
waka dai kamar yadda na fada a baya kalakala ce kuma ita abu ce magana ce kina magana ina magana sai dai bambancin nitawa idan zan yi da waka sarrafafiya ce akwai wakan da take iya daukan mana sati ma ba mu gama ta audio su ba video ba kamar in aka ce waka ce aka baka labari ne dole sai ka tsaya kai nazari akai sosai sai ka gama rubutunta sannan ka zo kai tunanin mashin wanda makadi ne zai maka kidan da zai baka abin da kake so sannan idan ka zo akai maka kidan sai ka mai tunanin wani wacce mace ce zaka taimaka wannan amshin ka samu abin da kake so a wannan wakar in ka gama wannan sai ka zo kai tunanin waye zai taba maka ya tace maka ita to kin ga ku aikin ba karami bane muna kokari ba wato aka sati da wata kwana uku
to wani waka ne ya zama maka bakan damiya a cikin salon wakokin da kake yi
alhamdulillahi gaskiya a wakoki na soyayya wacce na bata bakan damiya ko da zan yi wacce ta fita ni dai a ni ra'ayina guda ki ne gogayya suke akwai ƴan mata a dangare akwai ban yi zato ba ƴan mata a dangare ita ce nake cewa ƴan mata a dangare dan Allah ki tsaya ki ji na zo da batu na so bai dace ki guji ni ba
dangare dan Allah ki tsaya ki ji na zo da batu na so bai dace ki guji ni ba
kiran da zan wa ƴan uwana matasa musamman mawaka wanda muke tare da su da kuma masu burin abin na farko dai idan ka zo masana'anta kar ka dora hankalinka ya ita kadai ce za ta rike ka nema ne namu ajiya kuma na Allah ne amma aka ce sana'a goma maganin me gasa kamar yanzu idan wakan na tsasa gaba ita kadai yau sai aka ce na samu 100,000 shawara kenan to idan ka duba abin da zaka yi zaka iya samu ba sai a kauye ba ko a nan cikin garin idan gidanku da space zaka iya zuwa ka sayi rago ka daure da 200-500 kana dan siyo mai abu yana ci gaba yake insha Allah rabbi ka mayar da hankalinka kar ka dogara da ciwar dole sai a abu ɗayan nan da ka tasa gaba zai kawo maka kuɗi ni ina ganin wannan a mahangata ba ta al'umma ba kamar da kuskure kai wancan in ba irin wannan ba koda a ce dan case ne da zaka bude kana dan harkar caji da dan kayan waya iyafis da sauransu duk sana'a ne kai koda mashin zaka hawo kai okada idan lokacin wakar yayi sai ka je ka aje ka je kai saboda idan Allah ya kawo ma daukakar ba shi ka ce ka daina wadancan ba saboda duk mawakin duniya in ya fito sabu yau ake ce mai sabu amma fa wani ya fi shekara 10 a masana'anta sai lokacin da daukakar sa ta zo idan wakar sa ɗaya ta fita sai a ce wani sabon mawaki ya fito da zaka ji fira shi sai a ce maka ya fi shekara 10 a masana'anta to daukaka ce ba ta zo ba gwagwarmaya an sha ta a baya
to haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin wannan tattaunawa da muka yi da wato bakon mu a yau mai suna J Sky mai zamani haka yake ko
haka ne
To da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana maka dawo shirin namu zai dora inda zamu dora da shirin kwalama. Haka yake masu sauraron mu yanzu kuma zamu dawo gefen kwalama inda a yau dai bakwar mu ta ce za ta gabatar mana da yadda ake sarrafa shayi. Wa gida dai za ta ce shayi ai daga ruwa sai ganyen shayi ko kuma a ce dan kayan shayi sana'a da sauransu. To amma ina albishirinku masu sauraron mu shayin da bakwar mu za ta yi mana a yau ne daban ne specialty ma take kiran shi. To haka yake a sunan bakwar namu.
Assalamu alaikum. Sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies. Ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ki ƙara so ki sa shan wani flavor din shayi ba. Nani ina da son shayi so irin na shiga na I went out of my way dan cikin na in samu recipes in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different abu different taste shayi. Shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa huɗu zaki bukata. Bawan abarba sai bawan lemu shi bawan lemu nake magana wannan green din nan ba shi ban da fara shi green din zaki yasa greater ne ki dan kankare shi kuma ki zuwa wurin masu lemu shi masu sai da kayan fruit din nan innan wanda suke barewa din nan has ya shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom din ki shi cardamom ana ce min shi habbohan. Ah ba san ko me Hausa me ake ce shi amma dai habbohan nake ganin shi kanana ne haka ana yawanci ana abincin Laraba suna sawa shi cardamom din sai kuma ki sa mishi ruwan lemu ki sa mishi ko dan lemun tsami haka to iyaka ce abin da kike bukata kenan su duk wannan da bawa abarban da bawan lemu din da habbohan din duka zaki sa shi cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki dora shi a wuta sai ki tafasa shi shi bawan abarban kawai ma zakin shi zaki ba sai kin sa suga ba in kika amfani kika yi wadannan ba sai kin sa mishi suga ba in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito sai ki zo ki in kika san shi tafashasshe ne sai ki kara mai da shi wuta in kika san shi ya dan huce din sai ki tace shi ki dan kara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan shikenan.
To haka yake masu sauraron mu da fata wanda ya kunji yanda za ku bi wani salo domin yin wani salon shayi kenan zance wanda ba tare da makin sha wahala ba ko a wajen masu sai da kayan marmari wato fruit kika tafi da ki samu bawon ayaban abarbanki da kuma bayan bawon lemu amma fa bayan bawon lemun karki manta green din karki bari mai farin ya shiga saboda in mai farin ya shiga yana da daci kamar yadda bakon mu tayi mana bayani sai kuma ki samu cardamom dinki to duka wadannan abubuwan ne zaki saka shi cikin tukunya wato ki dafa shi ba tare da ma an sa ganyen shayi ba kenan ba ganyen shayi to haka dai zaki yi wannan shayi naki da fatan zaki gwada a gida ki bawa yaya su ma su sha ki bawa shi kanshi mai house yaji wato salon wani shayi na daban.
To masu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa ba sauraron mu ta fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yiro kaya ba shake muku fatan alkhairi har kullun bi salam.
To masu sauraro duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin Rukayya Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Letters Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.